This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Burkina Faso, sojojin da suka ayyana juyin mulki sun bada labarin sun saki shugaban wucin gadin kasar Michael Kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin kasar ranar Laraba. A cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce Mr. Kafando yanzu haka yana gidansa na gwamnati, suka kara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman dardar da kasar ta shiga ya fara sauki. Shugaba Kafando, wadda suka tsare lokacin da dogarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kutsa cikin wani taron majalisar ministocin kasar ranar Laraba, bai fito ba a bainar jama'a ko ya fidda wata sanarwa tun wannan lokaci. Prime Minister kasar Isaac Zida, wadda aka tsare lokaci guda da shugaban kasar, har yanzu ana ci gaba da masa daurin talala. Jiya Jumma'a, kungiyar haɗa kan kasashen Afirka AU ta dakatar da Burkina Faso daga dukkan mu'amala da kungiyar saboda juyin mulkin. Ta kuma barazana azawa shugabannin juyin mulkin takunkumin idan ba su saki shugaban na wucin gadi da kuma Prime Minister sa ba. Majalisar tsaro ta kungiyar ta bada sanarwa hakan bayan wani taro da ta yi Addis Ababa, helkwatar kasar Habasha. Majalisar ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ba za ta amince ko ta goyi bayan duk wani shirin miƙa mulki ga farar hula saɓanin wadda ƙasar ta ayyana cikin watan Nuwamban bara ba. Hakanan a jiya Juma'a, shugabannin ƙasashen Senegal da Benin sun je Burkina Faso domin fara shawarwari da madugun juyin mulkin General Gilbert Diendere. Daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma mun samu rahotanni da suke nuni da cewa duk da irin nasarar da sojojin kasar ke ikirari suna samu kan yan bindiga karkashin kungiyar Boko Haram, har yanzu yan kungiyar suna kai hare-hare da haddasa hasarar rayuka. Kuwa cikin yan kwanakin nan akwai bayanai cewa yan bindigar sun kai hari a wasu sassan karamar hukumar Kukawa, kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar Habib Kekeno ya tabbatar a hira da yayin da wakilin sashin Hausa a yankin Haruna Dauda Biyu.
Muna da labari dai a Kekeno Ward namu an shiga an kashe mutane guda hudu, an zo minanti unit daya, shi ma an zo an kashe mutane 17 da fari an gani an yi janaiza, kuma shekaran jiya aka shiga wato ran Alhamis kenan, akwai ga wasu ga yake da aka kashe a cikin gida ba a gani ba, wanda ne yanzu da yaga kamar ina maka magana mai yanzu aka bayyana zan su ba
na mai latin ne, kuma
nan cikin wasu din kwan doke su sun zo yoyo sun mangono an yi janaiza, amma guda tara ne ina gani yanzu haka ko janaiza su ba yi ba. Mu mun fara report zamu je garin har yanzu ba mu samu sojojin da zamu je wajen mu yi maganganu da su ba, shi yasa har yanzu ba mu samu mun je wajen jan mutane mu ba.
To kamar babu sojoji na wannan yanki naku inda kuke ake samun irin wannan matsala, ganin cewa an fara samun nasara akan irin wannan mahara?
Akwai sojoji kowane gari, akwai sojoji amma hanya ne suna fita suna kashewa. Wannan tun kogar harin da aka kai dan ke gama magana din tun kafin akai sojoji garin ne suka shiga suka fita, amma bayan da harin da suka kai duk gari an bi an kai sojoji. So shine yanzu kuma mun samu labari jiya-jiyan nan a hanyar su zuwa Mongono zuwa Maiduguri nan ma an tare mutane an kashe mutane wajen biyar ne ko shida da hake maganganu Ramos Mukeji.
Wato na fahimci ka kamar irin suka fito a hanya na kashe mutane su koma.
Suna fita a hanya su kashe mutane su koma, amma ba su da karfin da suke a takin gari yanzu.
To ku mutanen wannan yankin ne, kamar wani kira za ku yi ma su hukumomin tsaro da gwamnati ganin cewa an dauki matakin da zai kawo karshen wannan abin baki daya?
Mu dai abin da muke nema gwamnati ta mai taimake mu. Mutanen mu suna shan wahala ba karami ba. A bi mutanen nan ba su da karfi, wasu mashin daya ne za suna su uku a kai, wasu ma kan doki ne ma. Suna fita ne su kashe sai mutane su koma. In za a yi abin su ma ba ma za a bi su ma kashe su ma, amma su ba su da karfi ma fita kawai. Wasu ko bindiga ba su da shi yankawa suke yi.
Akwai yawa batun da mai sun tambaye ka, akwai bayanai da muke samu cewa kamar sukan yi amfani da wuka su yanka waɗannan mutane yanzu ba da bindiga bane.
Gaskiya ne, ba da bindiga bane, da wuka ne suke, ba su da abun nan kayan aiki. Da bindiga ba su yayi ba, wuka suke amfani da shi su kama su yanka mutum.
Mataimakin shugaban karamar hukumar kokawa Habib Kekeno da wakilin sashin Hausa Haruna Dauda biyu aka ji. A kasar Pakistan, gungun mayakan Taliban sun kai wani hari a wani sansanin mayakan saman kasar da ke arewa maso gabashin Pakistan da safiyar jiya Juma'a, sa kashe kallon mutum 29 sa kuma raunata wasu da dama. Kakakin sojojin kasar Manjo General Asim Bajwa ya ga manema labarai cewa mayakan sa kan sun yi shigar burtu suka raba kansu gida biyu, sannan suka shiga sashen gidajen kwana sansanin da ke Badabar su wato kusa da birnin Peshawar. Daga cikin gungun ƴan Taliban din sun farwa wani masallaci inda ma'aikatan suke sallar asubahi. Janasim ya ce wannan harin an kashe mutane 16, daga gungun ƴan bindiga sa kai hari a wani sashi na sansanin sa kashe wasu mutane masu yawan gaske. Janar Bajwa ya ce martanin gaggawa da jami'an tsaro suka kai wa sansanin sun yi musayar wuta da ƴan bindigar sa kashe 13 daga cikin su. Yace an kashe wani jami'in soja ɗaya da wasu jami'an tsaro 5 a musayar wuta da aka yi, yayin da wasu mutane 29 galibin su sojoji suka samu raunuka. Kakakin sojojin na Pakistan ya yi zargin cewa harin ta'addancin an shirya shi ne a Afghanistan, makwabciyar kasar, kuma ƴan bindigar suka kawo harin sun tsallako ne daga can suka shiga Pakistan. Babban hafsoshin Pakistan Janar Rahil Sharif ya ziyarci sansanin bayan da aka gama artabu da ya ɗauki tsawon sa'a ɗaya har ya gane da jami'an tsaro da suka kai ɗoki a wannan sansani. A Siriya, akwai alamun cewa matakin girka sojoji da kayan yaƙi da Rasha take yi a ƙasar yana shiga wani mataki da isowar jiragen yaƙi da Moscow ta turo. Jama'a Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa Rasha ta turo jiragen yaƙi hudu da ake kira Sukhoi zuwa sansanin mayakan sama da ake kusa da birnin Latakia. Tuni dama Rasha ta girke jiragen yaƙi masu saukar angulu guda 8. Har yanzu dai babu tabbas kan niyyar Rasha, amma alamu da ake gani suna nuni da cewa burinta shine taimakawa sojojin sama na Siriya da kuma tallafawa ayyukan jinƙai. Wannan ya fito ne daga bakin wani jami'in Amurka ta fuskar tsaro wanda yayi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba domin bashi da izinin magana da manema labarai. Jami'an Amurka suka ce yanzu haka Rasha tana da sojojin ruwanta 500 a Siriya, sannan wasu ƙari suna kan hanyar zuwa. An samu bayanan Rasha za ta ƙara ƙarfin soji da kayan yaƙi a Siriya ne sa'o'i bayan da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya magana da kuran aikinsa na Rasha a karo na farko tun da ya kama aiki. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Croatia ta tisa ƙayar ƴan gudun hijira aƙalla 1,000 zuwa Hungary ta jiragen ƙasa da motocin kiyakiya jiya Juma'a, tana mai cewa daga yanzu ba za ta iya ci gaba da yi wa baƙin haurin rijista ko ta karɓe su ba. Daga bisani ita kuma ƙasar Hungary ta cusa su cikin wasu jiragen ƙasa da motoci waɗanda ƴan sandan ƙasar suka yi bayanin cewa za a kai su cibiyoyin rijista ne kan iyakar ƙasar da Austria. Da yawa cikin baƙin haurin an ajiye su ne cikin jiragen ƙasa yayin da ake fuskantar ɗan karen zafi a wunin jiya Juma'a, a ƙoƙarin da su ƴan gudun hijiran ke yi na tantance ruɗani da ke tattare da dokoki masu saɓani da juna da ƙasashen Turai daban-daban suke aiki da su ko suka kafa yanzu da suke fuskantar kurarowar ƴan gudun hijirar waɗanda suke gudu daga ƙasashensu da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar Siriya da Afghanistan da kuma Iraki. Tun da farko jiya Juma'a, Prime Minister Croatia Zoran Milanovic ya ce ƙasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba, duk da haka za ta maida ƴan gudun hijirar zuwa Hungary bayan da baƙin haure fiye da 17,000 suka tsallaka ta cikin ƙasar cikin kwanaki 3 kaɗai. Shugaban Amurka Barack Obama wani mataki na ba safan ba jiya Juma'a yayin magana da takuran aikinsa na ƙasar Cuba Raul Castro ta wayar tarho, bayan da Amurka ta sassauta takunkumin hana Amurkawa balaguro zuwa ƙasar da kuma yin kasuwanci. Jami'an a fadar White House ta shugaban Amurka sun ce shugabannin biyu sun kuma yi magana kan ziyarar da Papa Roma Francis zai kai ƙasashen nasu biyu, sau kuma ya ba kan irin rawar da Papa Roman ya taka a wajen farfaro da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Papa Roman ne ya taimaka wajen fara shawarwari tsakanin ƙasashen biyu da ya kai ga ƙulla hulɗar diflomasiyya tsakanin Amurka da Cuba. Ofishin shugaban Cuba ya ce shugaba Castro ya sake nanata kiran da ya yi wa Amurka cewa ta kawo ƙarshen takunkumin hana cinikayya da ƙasar sannan ya jaddada buƙatar ƙasashen biyu su zurfafa dangantaka ta fuskar diplomasiya. Da ƙarshe kamfanin sarrafa lemon kwalba Coca-Cola ya ce ya samu takarda daga hukumar haraji ta Amurka da ake kira IRS a takaice ko cikakkiyar sunanta Internal Revenue Service cewa ana bin sa harajin dala miliyan 3,000 da miliyan 300. A bayanan da kamfanin ya bayar a kasidu da ya shigar ta hannun hukumar kula da hannayen jari a jiya Juma'a, Coca-Cola ya ce zai kalubalanci wannan magudan kuɗi da hukumar ta ayyana.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. Halima da fata an tashi lafiya.
Lahiya lau malam Iro.
To Helen Melis take rera wani waka ta mai suna Perper ko kuma Fere Fere yadda suke rubuta, kuma kisa sai ma ya kama da fullanci kalmar ai wannan Fere 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 da zai kama da fullanci haka ne. To ta ina zamu faro?
To malam Iro, kamar kullun dai da gaishe gaishe, da farko ga gaisuwar abari ya huce zuwa ga Adam A Adam Gashuwa jihar Yobe Najeriya, ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Musa Burema a Sabon Kahi a jamhuriyar Niger, sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Husaini na Clark, kuma ma'aikacin rediyon haɗin kai FM a Magariya, da fatan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hamisu Gagara mai kayan waya a Nyamai, da fatan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Zakari Salihu gidan Rumji jamhuriyar Niger, da Mutari Isuhu a Nyamai, da Abdul Aziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji, da Awwal mai sayar da man fetur a gidan Rumji, da Sa'adu Alhaji Isuhu da Ali Mai Shafshaf da kuma Jadi Wanzam a Tambarawa dukansu kasar Jamhuriyar Niger. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna 112 da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Garba Gaidan Biyu da Alaramma Malam Bello Mai Buhuntilawa Biyu Kaji Buhuntilawa.
Babban malami ne.
Sosai da Karumi Leburan Buhu Bajoga. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Kabiru Janya Kwari Sokoto a Najeriya. Sai kuma wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Husaini Mai Yaki Dange Sokoto. Da kuma wata gaisuwa zuwa ga Bashir Muktar Yusuf unguwan Juma Zaria tare da yannan shi Hafsat Muktar Yusuf da Salamatu Muktar Yusuf da Ruqayya Muktar Yusuf da watan dukuna na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aminu Abdubaka Noma Sani Mai Nage Kano. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Sanusi Shu'aibu Bello Musa Fana da Salihu Isa Fana a Ikeja Lagos Nigeria da kuma Husaina Sanusi Fana. Ga wata gaisuwa zuwa ga Kabir Salisu dan Majan Daura da kuma Sade Saidi Daura da watan kuma kuna lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Usman Taka lahiya birnin Kebbi da watan kana lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Aminu Wuro Bukar Jada da kuma wata gaisuwar zuwa ga Alhaji Murtala Abbasu Mai Shadda Kwantagora da watan dukuna na lahiya.
To Halima ga sakon fata alheri nan zuwa ga yan uwa da kuma iyalan Alhaji Sani Ahmad Toro Yariman Toro. To ga dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Alhaji Ali Kiraji gaisuwar unguwar Sabon Garin yan Sadin a gaisuwa. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga garkuwan abari ya huce wannan mu muka nada shi master warrant officer mai retire na CD Ado mai akwatin gidama 270 a zurin jihar Kebbi tare da yan majalisar sa wato Malam Kabiru Yankos ZC da Reverend Dauda Ganya Jar Kasa sai kuma Dodo Makanike ZC. Dimbin gaisuwa zuwa ga Usman dan Fulani mararrabar yawura a jihar Kebbi Najeriya da fatan kana nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwar mu ga Muhammadu Baban Fulani mai gyaran mashin Shimankar yankin Kadamar Hukumar Shandam a jihar Plateau tare da Dan Lami Maradona driver da sarkin Shimankar Mr. Manu sai Alhaji Ibrahim Abduka a zauna lafiya Shimankar da Dr. Ibrahim Lako da Sani Mai Bukin Kurgui sai Alhaji Isa Mai Dole da Alhaji Muhammadu Magi Kurgui dukansu a jihar Plateau. Haka kuma muna gaida Mado Sarku Pawan Gida da Bat da Ibrahim Mato Sarki Yamma Kurgui tare da JT Love Jikan Duna rayuwa sai da kuɗi rafin tarte. Sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Sadau Salihu Sarkin Zalli yanki raya ƙasa na farin ruwa a jihar Nasarawa. Sai gaisuwar Sarkin Mumbai Alhaji Dr. Lawal Musa Nagogo da gwammama Alhaji Zubairu Adamu Kwara sai wazirin Adoji Alhaji Musa Nuhu Sabon Dale da sardaunin Iga Alhaji Ali Wasirimi uku sai Kabiru Mai Shayi Layin ƴan ƙwarya kasuwa a lafiya da Musa Miso Mai Shiga kasuwar lafiya tare da Alhaji Abubakar Musa Mai Sayar da Babur Lafiya a jihar Nasara. Dukanku da fatan kuna nan lafiya.
Addis Ababa ko ba taya.
Asmara dai.
O Asmara ne ko.
Asmara yar kasar Eritrea.
Eritrea ke.
Haka ne. Kuma tana magana da harshen Tigriginya. Wato wannan harshen nasu wato yana da yana
kamar Hausa ka ji tsa tsa suna da kaka suna da ba.
Suna da akwai wata yadda dangantaka kin san akwai wani lokaci da Ibrahim ka Almasi Garba da muka lokacin da muka samu faifan Helen Meles na muka je muka dan fara wani dan bincike game da mutanen kasar Eritrea wallahi akwai wadanda muka gano wadanda suke da alaka sosai da Hausawa na mance sunan kabilar amma na taba tambayan wani sai faɗa mun
da dadewa wadanda
ya faɗa mun cewa akwai ainihin mutane wadanda suke zaune a kasar in kin akwai shi ma akan internet a cikin Wikipedia dinnan wanda in kin duba su kina kallon su zaki ce mutanen na Hausawa ne har yanzu waɗannan kabilun akwai su a nan kasar Eritrea to a Halima akwai ni labari wanda Hajiya Aisha Nabila Bello ta aiko mana kuma naga wannan ma ya sake aiko mana irin wannan labari ba sai inda ya sami wannan
labari
lallami wujiji yawa to amma dai mun dai fara samu wannan labari ne daga nan Hajiya Aisha Nabila Bello wanda tace wato wani bafulatani ne da kuma buzu za su tafi aikin haji cap na san yau daki farin ciki da yake an ce bafulatani ya yi wa na ganki tun da su dariya kike kira ta murna za a karanta wannan labarin Halima wato bafulatani ne da buzu za su yi aikin haji sai aka kira su wurin abin nan da ake kira screening wato tantancewa da aka kira su to ashe dai bafulatanin nan wayayye ne ya yi zaman birni mana ana kwala masa kira aka kira sunansa da zai zo sai ce sa
ya amsawa yan boko
irin amsawa nan ta yan boko dai je wajen koga ki ne ce sa ya amsa to kai buzu kuma da kaji an kira bafulatani ya ce sa sai fara tunanin cewa ke san ana alakanta fulani da
shanu
da shanu sa sai ko buzu da ya ji haka ana kiran sunan shi kawai sai ya ce raƙumi
ta za ka sai ya ce raƙumi
raƙumi yawa ta dama wai ina son ku yadda hausa da ake da gida
lallai ni dai ba ruwa na ummatan na jin ka
a to
ba ruwa na ummatan
Hajiya Aisha da Bila Bello dai ta aiko da wannan labari shi ma barista ɗan Lami shi sake aiko da irin wannan labarin
da da lokaci da na baka labarin santan abokin Mustafa Nasir Batsari
a ina a gurguje muna da dakika 30
wakilinmu na jihar Niger shi da wani abokin shi suka je aiki suka sha rana sai aka dama musu irin huran nan damun kyale muda da abokin suka sha hura suka koshi sai abokin ya ce Batsari amma tun cikin mutanen da wanda ya zamna yayi tunanin yadda za a hada hura a dama ta da nono lallai yayi tunani
sosai
nai da Batsari wa yace a yace dai a faɗi labari amma gaskiya banda tambayar suna
kara faɗin sunansa kinta wannan sai tuno min da wani labari da na so in faɗa miki wata kila da kin soke min rufa ido ne ma in manta da wannan labari
na sani ban yi magana hura ba
bafulatani ne da Bahaushe yawa Bala Dahiru Bala Bronco Taylor tim manager na VOA Hausa Flamingo ko kuma in ce technical advisor yayi kuma na da labari na yace wato Bahaushe ne da bafulatani shine sai kai bafulatani ka zo ka sami Bahaushe ka ce ya kunso fura a cikin buhu sai zai sa yace ku kuna kun mai da mu fulani kamar wasu wawaye ne to bari in gwada kan gani kai Bahaushe ko kana da wayo yace in da ka iya faɗa abin da ke cikin na dauko a cikin buhu din nan in dai har ka faɗa to ni kuma na alƙawarin cewa zan dama shi da nono mu sha tare kuma in baka saniya shine sai ce Bahaushe menene sai Bahaushe kuma yana ji da yaji tunda ya riga ya bada yace fura ce a kanka shine sai bafulatani ya fara ya bude da yana mamaki ce ka ashe ku Hausa wannan wato akwai ku da basira sai kai ka gane cewa fura ce a na dauko a kaina a cikin buhu kuma
wallahi da ina kare mu amma wannan labari ma ne da tacewa
Halima za mu da san aya sai ma ku gobe da Allah ku gidi yaro da bada
Allah ubangiji ya kai mu
amin sun ma amin
I'm not gonna be your guy. I'm not gonna be your guy.
Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu ne yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Burkina Faso sojoji da suka ayyana juyin mulki sun bada labarin sun saki shugaban wucin gadi na ƙasar Michel Kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin ƙasar ranar Laraba da ta shige. A cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce Mr. Kafando yana gidansa na gwamnati, suka ƙara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗar da ƙasar ta shiga ciki ya fara sauƙi. Daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya mun samu rahotannin da suke nuni da cewa duk da irin nasarar da sojojin ƙasar suke kirari suna samu kan ƴan bindiga, har yanzu dai ƴan ƙungiyar na ta Boko Haram suna kai hare-hare da haddasa hasarar rayuka. Ko a cikin ƴan kwanakin nan akwai bayanai cewa ƴan bindiga sun kai hari a wasu sassan ƙaramar hukumar Kukawa kuma a kashe mutane aƙalla 21. A Pakistan gungun mayakan Taliban sun kai wani hari a wani sansanin mayakan saman ƙasar da ke arewa maso gabashin Pakistan da safiyar jiya Juma'a, suka kashe aƙalla mutane 29 suka kuma raunata wasu da dama. Kakakin sojin ƙasar Manjo Janar Asim Bajwa ya ga manema labarai cewa mayakan sa kan sun yi shigan burtu suka raba kansu gida biyu, sannan suka shiga sashen gidajen kwana a sansanin da ke Badabar kusa da birnin Peshawar.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin, kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.